Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana a wannan safiyar Laraba 6 ga watan Disamban shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 19, 31, 49 da 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jimu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalar da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin kuma sun gana yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka, Baba Yakubu Makiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal. Zamu gabata muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku je yin rahotannin mu ga kanan labarai.
A yau Laraba ne shugaban Amurka Donald Trump ke shirin sanar da cewa Amurka za ta amince da birnin Quds a matsayin babban birnin kasar Isra'ila. Ana saran shugaban ƴan tawaye Rick Machar, wanda ya kwashi watanni a daurin talala, zai halarci taron da za a yi na sake nazarin yarjejeniyar zaman lafiya ta shekara ta 2015. Ma'aikatar Shari'a ta kasar Rasha ta bayyana wasu kafofin yaɗa labarai da gwamnatin Amurka ke ɗaukar ɗawainiyar su, ciki har da muryar Amurka, a matsayin ƴan leƙen asiri.
To, bayan kun gama jin labaran, za ku ji cewar hukumomi a Najeriya suna aiki tare da ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai kula da ƙaurar jama'a wurin kwaso 'yan Najeriya daga Libya. Ga ɗaya daga cikin mutane 136 da hukumomi suka ceto a baya-bayan nan.
Wallahi, mu muka je Libya muna tuni da kai na din muka yi aiki, wai da za mu je mu sallaka an kama mu su ne da sabu mun da an kama mu an zo an ka azo mu a prison ba mu san laifin mu ma muna aiki waje aiki ne kawai.
Kana wata jami'ar ƙasa da ƙasa ta Afirka da take Sudan da ake kira International University of Africa ta kulla yarjejeniyar haɗin gwiwa da jami'ar Maiduguri a jihar Borno. Alhaji Muhammadu Indimi mamba ne na kwamitin amintattun jami'ar ta Sudan.
Wannan delegation sun zo su bude meeting na farko kenan, wanda duk sun yi modalities din, sun yadda su yi aiki tare, kuma sun yadda za su yi exchanging programs, za su yi exchanging malamai, za su yi exchanging ɗalibai.
To, Sahabu Aliyu kuma yana tafi da shirinsa na demokradiyya a yau, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya. A yau Laraba ne shugaban Amurka Donald Trump ke shirin sanar da cewa Amurka za ta amince da birnin Quds a matsayin babban birnin kasar Isra'ila. Amma masu fashin baki da jami'ai sun ce ba sa tsammanin shugaban zai tsaye da ranar da za a ɗauke ofishin jakadancin Amurka daga birnin Tel Aviv, matakin da ake ganin ka iya haifar da kace nace a ƙasashen Larabawa. A wani bangare na shirin ba da wannan sanarwar, jiya Talata shugaba Trump ya kira wasu shugabannin gabas ta tsakiya guda biyar ta wayar tarho, inda ya bayyana musu shawarar da ya yanke. Cikin wata sanarwar fadar White House, an bayyana shugabannin biyar da suka haɗa da Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da shugaban Falasɗina Mahmud Abbas da sarkin Jordan wato Abdullah da shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi da kuma sarkin Saudi Salman bin Abdul Aziz.
Manzo na musamman na cibiyar haɗin kan gwamnatoci don kawo ci gaba a Sudan ta Kudu, Ismail Wise, ya faɗa wa wani shiri da ake yi a kan ƙasar Sudan ta Kudu mai suna InFocus na muryar Amurka a wata tattaunawa da aka yi da shi jiya Talata, cewa yana sa ran shugaban ƴan tawaye Rick Machar, wanda ya kwashe watanni ana masa ɗaurin talala, zai halarci taron da za a yi na sake nazarin yarjejeniyar zaman lafiyar shekarar 2015. Wasu ya ce da zaran an kammala taron da za a yi a ranar 16 ga watan Disamba, za a gudanar da babban taron samar da zaman lafiya a ranar 17 ga watan Disamban a birnin Addis Ababa. Da yake magana da muryar Amurka, Wise ya ce babban burin taron shi ne ya zamanto an haɗa kai, kuma zai haɗa da duk masu ruwa da tsaki a ciki. Manyan jami'an gwamnati, ciki har da ministan labarai na Sudan Michael Makwe, ya sun sha faɗin cewa bai kamata Machar ya halarci wannan taron farfaɗo da zaman lafiya ta shekarar 2015 ba. Sun ba da shawarar cewa wani daga cikin wakilan jam'iyyar Machar ta SPLM ya wakilce shi a taron. Da aka tambaye shi idan Machar zai halarci wannan taron da za a gudanar a Addis Ababa, Wise ya nuna shakkarsa.
To, ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar Shari'a ta kasar Rasha ta bayyana wasu kafofin yaɗa labarai da gwamnatin Amurka ke daukar ɗawainiyar su ciki har da muryar Amurka a matsayin ƴan liƙen asiri yunkurin da ka iya shafar yadda kafofin ke haɗa labarai a Rasha. Haka kuma ma'aikatar ta haɗa da gidan rediyon Radio Free Europe da Radio Liberty da wasu masu alaƙa da su har bakwai bayan da ta gargaɗe su a watan da ya gabata cewa za ta iya shafan su. Wannan mataki da Rasha ta ɗauka na jefa kafafen yaɗa labaran Amurka cikin wannan rukuni na nufin dole su bi tsarin dokar shekara ta 2012 da ta shafi ƙungiyoyi masu zaman kansu da wata gwamnati ke ɗaukar nauyi. Duk wasu bayanai da kafofin za su watsa ga masu sauraro a ƙasar Rasha an buƙace su da su bayyana cewa su ƴan leƙen asiri ne. An kuma buƙace su da su bayar da rahoton kuɗaɗen da suke samu da kuma abin da suke son cimmawa da yadda suke kashe kuɗaɗensu da ma kuma su waye shugabanninsu. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Hazen Ward ta faɗa wa manema labarai jiya Talata cewa wannan mataki da suka ɗauka ba mai kyau ba ne. Ta ƙara da cewa ma'aikatarta ta damu matuƙa kan cewa hakan ka iya haifar da cin zarafin 'yan jarida Amurkawa.
A wani labarin kuma jiya Talata ne kwamitin gasar wasannin Olympics na ƙasa da ƙasa IOC a takaice ya haramta wa ƙasar Rasha shiga gasar wasannin da za a yi na lokacin ƙari a birnin Pyongyang na ƙasar Koriya ta Kudu. Amma dai an ce 'yan wasan Rasha za su iya shiga gasar a matsayin 'yan wasa da ƙasar Rasha. An daɗe ana jiran kwamitin IOC ya yanke shawarar hukunta ƙasar Rasha akan baiwa 'yan wasan ƙasar haramtattun ƙwayoyin ƙara kuzari lokacin gasar Olympic ta shekarar 2014 a birnin Sochi. Kan ƙarin hukuncin haramtawa ƙasar Rasha shiga wasannin Olympic na shekarar 2018, kwamitin IOC ya ci taron kwamitin gasar Olympic na Rasha dala miliyan 15 da kuma dakatar da shugabanta Alexander Zhukov a matsayin mamba na kwamitin IOC.
A yau Laraba ne jiragen saman yakin Amurka masu lugudan wuta na B wato 1B Lancer za su keta sararin samaniya zirin Koriya a wani atisaye na haɗin gwiwa da ƙasar Koriya ta Kudu a cewar kamfanin dillancin labaran Koriya ta Kudu Yonhap. Tun ranar Litinin ne Amurka da Koriya ta Kudu suka fara gudanar da atisayen kwanaki biyar da suka kira Vigilant Ace, duk kuwa da ci gaban da ake na zaman ɗarɗar da ƙasar Koriya ta Arewa kan shirin nukiliyar ta da kuma gwajin makamai masu linzamin da ta yi. Atisayen na shekara-shekara wanda ya haɗa da sabbin jiragen saman yakin Amurka na zamani da ba a saba gani ba na zuwa ne mako guda bayan da Koriya ta Arewa ta yi gwajin makami mai linzami mai ƙarfin gaske da ake ganin zai iya kaiwa ga wani yanki na nan Amurka. Amma kafin yanzu kafar yaɗa labaran mallakar gwamnatin Koriya ta Arewa ta ce irin wannan rawar dajin tana ƙara tura zirin Koriya ga ɓarkewar yakin makaman nukiliya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadala. ‘Yan Najeriya 136 ne aka dawo da su gida daga ƙasar Libya a jiya tare da haɗin kai na ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai kula da ƙaurar jama'a da kuma ƙungiyar tarayyar Turai. A kasarin waɗanda aka dawo da sun ce an gallaza musu uquba a ƙasar ta Libya. Wakilinmu Babangida Jibrin yana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya aiko mana.
Daga cikin waɗanda aka dawo da sun dai akwai maza 97 da kuma mata 39 da ƙananan yara guda 8. Mr. Joseph Somake shine babban komanda na hukumar NAPTIP da ke yaƙi da safarar al'umma zuwa ƙasashen ƙetare shiyar Lagos.
Put together this year we have got over 5,600 and something returnees mostly from Libya.
Yace zancen nan da muke a wannan shekara kaɗai an dawo da 'yan Najeriya fiye da 5,000 daga ƙasar ta Libya da kuma sauran ƙasashen waje. Ko a yanzu nan ma sai da na samu rahoton cewa akwai wasu 'yan Najeriya 23 da aka dawo da su, akwai kuma wasu 27 da aka dawo da su daga ƙasar Burkina Faso a makon da ya gabata.
I'm talking to you now I've just been called that 23 came in from Gabon. Last week we received 27 from Burkina Faso.
Akasarin waɗanda ake dawo da su daga kasashen wajen da musamman Libya da kuma masu yunkurin zuwa kasashen yammacin Turai sun fito ne daga yankunan kudancin Najeriya. To sai dai a karan farko na yake cibe su da wani dan jihar Borno mai suna Idris kuma yana gudanar da ayyuka ne na fentin gidaje kafin a kama shi a kuma garkame shi a gidan yari.
Wallahi mu muka je Libya muna tuni da kai ne din muka IPY da zamu je mu sallaka an kama mu su da sabu. Mun da an kama mu an zo an zo mu a prison ba mu san laifin mu ma muna aika waje aiki ne kawai an kama mu an zo ni dai an kama ni waje aiki ko aiki fentin ne an zo an sani cikin prison. Kina samu yan Najeriya wannan ranan mun same su kuma suna cikin kwaso har mun yi wata bakwai.
Da iya shi ka tafi Libya?
Ni tafiya na Libya 2012.
Kai na kabi ka tafi?
Hanyar Niger, hanyar Sahara ta Niger, ta Niger na bi.
Wata mai suna Chioma Eze, yar asalin jihar Delta, ta bayyana cewa an kama ta akan hanyarta zuwa Turai inda ta yada zango a ƙasar ta Libya. Ta ce an kama ni tare da cin zarafi na al'amarin dai babu dadi a ƙasar ta Libya. Ba zan shawarci duk wani ko wata ɗan Najeriya ya je ƙasar ta Libya ba, domin kuwa babu dadi a ƙasarin ƴan Najeriya dai da ke ficewa daga ƙasar da ƙoƙarin zuwa ƙasashen yammacin Turai ta Libya suna zargin cewa akwai barazanar tsaro da ke da nasaba da Boko Haram, shi yasa suke neman mafaka a ƙasashen ƙetare. To sai dai a cewar Alhaji Ado Dan Sulu, ɗaya daga cikin shugabannin ƴan arewacin Najeriya, ya ce
kuma cewa ma na talauci ne yake korasa ba gaskiya bane, domin kafin mutum ya yi wannan tafiya sai ya hada guzuri a kalla daga 100,000 zuwa miliyan 1 sannan ya yi wannan gurɓatacciyar tafiyar, wanda kuma ba a Najeriya ba ko a ƙasar Turai ya ishe ka sana'a. Don haka abin ya zama musu jiki ne, kuma su mutanen da suke yaudar su suke musu ƙarya da sun je za su yi arziki.
A makon da ya gabata ne dai shugabannin wasu ƙasashen yammacin Turai da suka hada da Faransa da Jamus da kuma na nahiyar Afirka da suka hada da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya sun gudanar da wani gagarumin taro a birnin Abidjan na ƙasar Cote d'Ivoire da zumar kawo ƙarshen safarar al'umma zuwa yammacin Turai ta ƙasar Libya, bayan kuma matsalar da yanzu masu neman hijiran ke fuskanta a ƙasar Libya na bautar da su. Babangida Cipran, muryar Amurka daga Lagos.
Annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilar mu kula da su. Tun da jirgin birnin Germany, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in ya ɗauko kaya kariya. Bakin wallahi dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke.
To madalla a gaida Babangida Jibrin. Tawagar wata jama'ar ƙasa da ƙasa ta Afirka da ke Sudan ta isa Najeriya, inda za ta sa hannu a kan yarjejeniyar aiki da jami'ar Maiduguri don amfanin ƙasashen biyu. Daga Abuja ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
Da yake wa muryar Amurka ƙarin bayani dangane da makasudin zuwan su Najeriya, jagoran tawagar jami'ar ƙasa da ƙasa ta Afirka da ke Sudan, Farfesa Mahmud Abdulrahman El Sheikh, ya ce
actually we came here actually as a delegation in order to negotiate an agreement of understanding.
Mun zo nan ne a matsayin tawaga domin tattauna kuma amince da yarjejeniyar da aka sa wa hannu tun a farkon watan Agustan wannan shekara tsakanin jami'ar ƙasa da ƙasa ta Afirka da kuma jami'ar Maiduguri don samu hanyoyin ɗabbaka wannan yarjejeniya a aikace. Na kuma tambayi Farfesa Mahmud ko waɗanne fannoni ne aka sa wa hannu a wannan yarjejeniya.
In a number of areas, actually first of all in faculty exchange, student exchange, conference meeting and workshops.
A fannoni da dama kamar musayar dalibai, tarukan karawa juna ilimi, bincike mai zurfi, tallafin dakunan bincike, musayar bayanai don ciyar da ilimi gaba, shanin aikin likita, kimiyyar hada da magunguna, aikin shari'a, zamu yi aiki tare akan duka waɗannan fannoni.
And has a number of actually of research centers also. So actually we agreed to make partnership in all these areas.
Shugaban gidauniyar Indimi Alhaji Muhammadu Indimi wanda shi ya tsara wannan yarjejeniya tsakanin jami'an guda biyu ya mun karin bayani
wannan jami'a kasashen duniya manyan kasashe su suka kafa ta dan su ba ma yan Afrika ilimi kuma ni nake wakiltan Afrika Bureau of Trustees na wannan jami'a sun zo dan su hadu da jami'a Maiduguri wanda ni na dauke nauyin hada jami'o'in biyu domin su yi aiki saboda haka sun yi committee na mutum 6-6 yadda za su yi aiki tare saboda haka jami'ar wayannan delegation sun zo su bude meeting na farko kenan wanda duk sun yi modalities din sun yadda su yi aiki tare kuma sun yadda za su yi exchanging programs za su yi exchanging malamai za su yi exchanging dalibai
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
wannan kidan tita ne wannan batun tita ne tita uban karatu idan ka aibu danka ka tashi gon karatu Isa iya ke fara jaya sannan ya wanke riga ide aje ka gane yaro
idan to madalla a gaida Hassan Maina Kaina wadannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ko karfe 12 ne da minti 17 na dare a nan Washington ga shirinmu na gaba
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin shirin demokradiya a yau wanda ni Ladan Ibrahim Aiwa zan gabatar hanna yan makonni kafin madugun shirin ya dawo bakin aiki yau shirin zai duba batun da jama'a galibi yan Afrika matasa ke kwarara ne zuwa kasashen turai domin neman sauyin rayuwa hukumar da matafiya kasashen turai musamman waɗanda suke bi ta Libya domin shiga kasashen turai ta barau ne haya ya jefa da daman su cikin halin oni yasu na kwana-kwanan nan ko shine wanda aka rika kama su ana cinikin su tamkar bayi kuma galibin matasan nan da kasashen Afrika kasashen su na karkashin mulkin demokradiya ne wanda ake cewa mulki ne da ke samar da ayyukan yi kenan za a ce demokradiyan waɗannan kasashe sun kasa kenan ko ko me ke faruwa domin yawanci waɗanda aka yi ta nunawa a kafofin sadarwa na zamani har ya sa kasashen su hubbasan karbo su waɗannan kasashen dai sun hada da Niger, Nigeria, Chad, Cameroon, Ghana da sauransu wannan ya sa muka nemi jin ta bakin wasu fitattu cikin waɗannan kasashen ko me ke sa hakan Asmanu Muhammadu a Niger ya shaida wa Sulaiman Mumunu Barma cewa ba komai ne ke sa matasa barin kasashen su ba illa kwadayi da hadama
ni a gani na abinda ke kawo wannan ba wani abu bane ba kwadayi ne na ina da aboki da yake horan shi ko yake Italy yana da kudi ya aika motoci masu tsada ko ya gina gida nan ƙara in bar aiki nan gida in tahi can kaji abin da ke kawo wa wannan tururi na tahiya kasashen turawa
amma wasu na cewa talauci ne ke sawa matasan Afrika suna kwarara zuwa turai
a ba gaskiya bane ni na imani da ba talauci bane tunda in kamar talauci ne da ba yau aka fara ba in ka dauka misali kasan mu tun kake a samu independent tun kake a samu yanci matasan kasan mu suna tahiya kasashen waje zaka iske dan kasar Niger musamman dan jaha ta ni dan jaha ta wani akwai mutanen mu da yau suna da shekara da ta kai 60 chana kun lokaci kun ciya ta hira shugaban kasa ya iske wani ba'adari a chana da ya ta hurin diga kiran ba nan talauci bane lokacin nan kaga ba masu kudi akwai ba amma akwai abinci kuma akwai gonaki na noma na ga maka al'ada ce wadda matasa waɗanda su karatu ba yanzu kuma matasa waɗanda suka karatu na ga maka wasu suna aika kansu kuma kowa na gana daidai abin da mutane ka samu daidai gulgudu amma mutane kwadayin kokari nake nima in sahibin sai babban mota ko in yi babban gida kudi yanzu sun bata mutane matasa sun bace mutane kudi suke so to kudi kuma sai ana ganin yalla in ka turai in ka samu jika 100 na turai nan kamar miliyan 3 ne ko 4 ka gani kenan wannan kokowa ce amma sannan nace maka idan abukan su wanda a ahe mu gari guda da kai ko mun yi lakwantare kana waje kasashen turai kenan da sauri ka gina gidaje sai kaga sun mutane sun bar aiki sun ci zuwa ne wurin digan nan
akasarin kasashen Afrika na karkashin tafarkin demokradiya wanda kuma tsarin mulki ne wanda ya tanadi dukkan wasu abubuwa da ya kamata inganta rayuwar al'umma sai gashi kuma ana cikin demokradiyan nan matasan Afirka ba sa iya zama gida saboda kuncin rayuwa kamar yadda suke kokawa galibi. Shin demokradiyyar Afirka tana da rauni kenan har yanzu?
Diba akwai kasashen Turai ma akwai wanda ke tsawa daga kasar wata kasa zuwa wata kasa. A Turai ma akwai wanda ke tsawa daga kasar wata kasa ta America ta ci wata kasa America. Saboda ina gaya maka da cewa wannan abubuwa sai da Allah ya kasauki. Yanzu duk matsala me yasa aka gane ta yanzu aka ga kamar matasan kasashen Afirka suna son su tai kasashen Turai don su nemo kudi ko state ai inda tsakaninmu ne kasashen Afirka ai babu wani tashin hankali. Amma abin da ke faruwa har yasa aka ga abin bayyane kowa ya gani rashin babu kasa Libya sadda Kadafi yake da rai ɗan kasashen mu dubbai miliyoyi a can suna aiki kuma suna samun kudi. To yanzu babu kasa inda babu kasa inda babu shugaban kasa kasa ce kowa da mutanen shi. Kowane da bangaren da ke iko ga abin da ya kawo wannan abun aka ganshi waje aka cece ku ce bisan shi tunda inda yanzan babu shugaban kasa babu mutumin tsawatawa dole in ka samu mutum kamar da shi ba wanka in ana kuntutawa Afirka ba ko wace kasa aka kuntutawa kakkamanta da lokacin da aka yi mulki irin na kama kariya irin mulkin sojoji wanda ba ka magana ko in kai magana a kashe a kasashen Afirka ɗan kasa ya san mu ba su yi gudu ba su kabar kasa ya sai.
A kamar kuwa Sadau Zakai ya shedawa Muhammad Awul Garba ne cewa ba laifin kowa bane sai na shugabannin nahiyar Afirka da suka kasa samarwa matasa abin yi har sa suke kwadayin zuwa wata kasa domin neman sauyin rayuwa.
Malam Awul, abin da zan yi gaya maka shine idan matasa na fita kasar su je wasu kasashe musamman na Turawa saboda neman rayuwa mai inganci dole ne su fita, dole ne saboda shugabanninmu na nahiyar Afirka ba sa iya kokarin su na ganin cewa matasa sun samu aikin yi. Matasa na nan da dama masu zaman kashe wando ba su da abin yi sai zamana cewa sun shiga wasu aiki da ba daidai bane musamman sata fashi da shauransu. Amma kuma fitan aje a nema yana da kyau amma idan an nema ka samu ya kamata a dawo gari. Bayan an dawo gari yanzu a zo a kafa wato kamfani saboda matasan da suke nan a zaune a nan kasa su masu kuma aiki a wannan shashi. Tafiya hakan nan zama shekara goma shekara biyar ba zo an kafa wani abu ta musamman a kasarsa ba gaskiya ba daidai ba ne. Ni ina jawo hankalin shugabannin kasashen nahiyar Afirika saboda sun fito yanzu da kwasar kwakwatansu sun nuna damuwarsu sun nuna bakin cikinsu game da abin da ke faruwa a kasar Libya su ne suka hadasa wannan. Su ne mafarin wannan al'amarin su ne suka fara. Kamata yi su wato su zauna su yi tunani. Yanzu alal misali shugaban kasa Kamaru ya tura jirage sama da biyu na kwaso ɗan kasarsa na Kamaru don Allah ga annabi dai me za su zo yi me za su yi ina aiki ina wajen aiki ina kamfanin aiki babu. To ai kamata yi ma a nemi musu wajen aiki domin su samu su zauna a taimaka musu amma ina babu. Sun dawo a lokacin da 65 an ba su domin su koma inda suka fito. Za su koma suka fito nan me za su je su yi a can? Gona ne an ba su kudin yin gona an ba su kayayyaki an taimaka musu a ba taimaka musu ba.
Wato dai kana ga siyasar kasashen nahiyar Afirka ba ta da wani tasiri kenan?
Babu tasiri Muhammad Awul Garba babu tasiri sam saboda shi kanshi ma shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari gaskiya ya kokarin sa kasar Najeriya wanda yace mutane su koma noma su koma kauye a je a yi noma. To kaga wasu kasashen ba haka bane kasar Niger na yanzu ma take neman wato kafa wannan tafiyan na matsalar noma da shauran saboda man petrol na da kyau arziki ne amma kuma noma ya fi komai. Shi yasa shugaba Buhari ka yi tura yara matasa su koma kauye su aje a yi noma idan matasa ba su da abin yi gaskiya akwai babban matsala.
To me shawaranka ga matasar kasashen nahiyar Afirka da kuma shugabannin nahiyar Afirka akan yadda za a yi a su daina matasan su daina tafiya su ta misali kamar kasar Libya kaga yadda ake kama su ana sayar da su ga bauta? To ya wani shawara za ka bawa a samari da kuma shugabannin nahiyar Afirka akan siyasar su na wannan wakati?
Ito ta farko ni shawaran zan ba matasa shine ba tafiyan ba samun aiki a can. Wani irin aiki suke yi a can ma wani irin aiki suke yi? Saboda gaskiya kamata a koma makaranta a samu ilimi sosai saboda idan ka je kasar Turawa karka zamana mutumin banza wanda bai da mutunci don mu san yawancin aikin da suke yi a can kuma ba aiki bane wanda ne muke sha'awa mu a nan nahiyar Afrika.
Shi ko kakakin majalisar wakilai na Najeriya Abdulrahman Namdas ya shaida wa Nasiru Aramil Kaya ne cewa galibin matasan masu tafiya ba su da masaniyar abin da za su itar rasuwa a wannan tafiya tasu shi yasa suke rawan jikin zuwa Turai ta ko halin kaka.
To gaskiya yadda matasan kokarin zuwa Turai a jetan Libya da sauransu abu ne wanda gaskiya ba mu ji dadin ta ba domin sun da daya yaran mu ba karamin kudi su biya ba kuma su suna biyan kusan $2000 wato zai kai kusan $600 da wani abu. To bayan mutum yana da $600 a gari na kaman in mutum ya $600 zai iya ma ya kasuwanci ma a gida a nan Najeriya. To don haka ina gani amma kamata cewa gwamnati ta yi kokari a ba ma matasa aiki don matasan mu suna cin gani kaman an fi samun aiki a Turai shi yasa bai dame su ba su shiga wannan ruwa a jeriya ta tafiya wasu su ta mutuwa da sauransu. To wannan gaskiya ba daidai ba ne a gwamnati a yi kokari a ba matasan mu aiki a tallafa musu wasu a sana'a da sauransu kuma a wayar da kansu don wasu ma suna tafiya ba tare da sun san cewa tafiyan suna tsammani kamar za a je lafiya launi sai su su tarma an mayar da su bayi da sauransu shi yake kawo matsala din da ke gaskiya.
Namdas, abin da ake cewa baka ga wannan gazawa ce ta 'yan siyasa da ke alkawarin za su samar da ayyukan yi karshe sai ka ta zuba ayyukan matasa su riga tunanin za su fi samun rayuwa mai kyau a Turai.
A'a, gaskiya yan siyasa ne ruwa da gari ana kokari amma babban aikin shi ne gatsuwa ne. In kana aiki a fannin gatsuwa ai ana shiri kaman a wannan kasashe kuɗi da za a yi na bana shugaba zai iya ce to a cikin shekarar nan ga zai ba mutane aiki kaza. In kuma an zo an aikatar da shi ba da yin su da sun kai ba jama'a talakawan da ake tsammani za su samu wannan in su ne suke samu to wannan ba laifi a ciki duk abin da za a yi in ba a gwamnatance ba ko da za a ce kamfanoni ma za su iya ba da aiki sai gwamnati ta ba da kamar enable environment a ce an ba kowa da dama daidai gwargwado ya yi sana'arsa kuma ba tare da an musgana masa ba. To kuma in Turawa sun ga aka wasa su taho su zo in invest na Najeriya din abin zai samu karuwa amma in duk lokacin da matasan mu suna gari duk lokacin cewa samun aiki sai Turai to gaskiya zaddadi ana wahala.
To ma saurare don na komo kawo karshen wannan shirin sai a wani sati a ji mu da wani sabon shirin. Yanzu Ahmadu wakilan namu da su kada da Sulaiman Muna Barma Muhammad Awal Garba da Nasiru Adamu Kaya da bakin nasu sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To madalla yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a takaice ayo Larabani shugaban Amurka Donald Trump ke shirin sanar da cewa Amurka za ta amince da birnin Quds a matsayin babban birnin kasar Isra'ila amma masu fashin baki da jama'ai sun ce ba sa tsammanin shugaban zai tsaye da ran da za a dauke ofishin jakarancin Amurka daga birnin Tel Aviv matakin da ake ganin ka iya haifar da kace nace a kasashen Larabawa. Manzo na musamman na cibiyar haɗin kan gwamnatoci don kawo cigaba a Sudan ta Kudu Ismail Wise ya faɗa wa wani shiri da ake yi a kan ƙasar Sudan ta Kudu mai suna In Focus na murya Amurka a tattaunawa da aka yi da shi jiya Talata yana cewa yana sa ran shugaban ƴan tawaye Rick Matar wanda ya kwashe watanni a ɗaurin tazara zai halarci taron da za a yi na sake nazarin yarjejeniyar na zaman lafiya ta shekara ta 2015. Ma'aikatar Shari'a ta ƙasar Rasha ta bayyana wasu kafofin yaɗa labarai na gwamnatin Amurka da gwamnatin Amurka ke ɗaukar ɗawainiya su ciki har da murya Amurka a matsayin 'yan leƙen asiri yunƙurin da ka iya haifar da yadda kafofin yaɗa labaran ke watsa labaransu a Rasha.
Da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na wannan lokaci sai can an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya 7 agogon Ghana za ku ji mu ɗauki da sabbin shirye-shiryenmu. Amma kafin mu yi sallama da ku muna miƙa ta'aziyya ga Alhaji Musa na Layya Sharif da daukacin iyalan gidan Sharu Nuhu a birnin Kumasin Ghana na rasuwar Umma Amina mahaifiyar Malam Iliyasu Sharif. Allah ya ji kan magabata baki ɗaya da rahamansa amin. Yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa na murya Amurka musamman ma Sarfil Hashim Guman da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wanda ya shirya kuma ya bada umarni Solomon Abu sai kuma injiniyanmu na wannan safiyar wato Mr. Jimmy Babaya kuma kiri ne ke sallama da ku sai an jima.